الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin muwatta muwatta Imam Malik rahimahullah wanda muna nan cikin kitabul talaq to bangaren da ke bayani akan hukunce hukuncen saki zamu tashi kan babi na 29 karkashin wannan jami'ut talaq wanda ya tattara bayanai akan saki wa hadathani yahya an malik an ibn shihab annahu qala balagani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min saqifin aslama وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن إمام يحيى الليثي يكي تيوى دقى مالكي دقى مال نسى ابن شهاب ابن شهاب يتي labari ya riske ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala li rajulin min saqifin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadawa wani mutum daga kabilar saqif mutanen ta'if aslama wanda ya musulunta wa indahu ashru niswa amma daidai lokacin da ya musulunta yana tare da mata goma lokacin kafircinsa lokacin jahiliya matansa goma hina aslama sakafi lokacin da shi wannan mutumin ya musulunta sai ya ce masa amsik minhunna arba'an ka riƙe hudu daga cikinsu ka zaɓi hudu daga cikinsu tunda iyakarsu musulunci ya yarda wato musulmi ya aura ba a wuce mata hudu in banda abinda wa'insu batattu daga khawarij ko mutazila ne suka ce ana iya auren fiye da haka wai masna wa sulasa wa ruba uku da hudu wato biyu da uku da hudu nawa kenan yawa biyu ga uku na tara tara kenan suka ce za a iya yin tara suka saba wa fassarar dukkanin muta wato musulmai na kirki da ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Ibn Qutaiba ya bada labari a game da su to ba a la'akari da sabarin irin wa'annan miyagun ɗan bid'a mata hudu su ne kamar da ayar Qur'ani ta nuna dan ma'anar masna a lugar larabci biyu biyu ba biyu ba yawa da biyu ake nufi sai a ce isnata ko sintan yawa ko a ce salasa a ce arba amma ka ce masna biyu biyu kenan ko sulasa uku uku ruba hudu lugar larabci sahihiya haka take nuna to shine umarce shi ya zaɓi hudu daga ciki su ba sai an sake wani aure ba auren da suka yi a jahiliyar in dai ba wacce ta haramta gare shi ya aura a musulunce bane ba matar tasa in irin wannan ne kam to dole ya rubuta ita haka malamin suka ce misali aka tarar yana aure da yar uwarsa ta jini ko yar uwarsa ta shayarwa ko sirikarsa to wannan dole ne ya rabu da ita amma in dama wacce ya halatta ya aura ne dan kasancewar auren an daura shi ne a tsarin jahiliya tsarin su na kafirci in ya shigo musuluncin da ita to sai ya zauna da ita da wannan auren ba za a buƙaci sake wani auren wannan hadisi ne wanda yake sahihi Tirmidhi ya rawaito da Ibn Majah Albani ma ya inganta shi amma isnad Imam Malik mursali ne saboda Ibn Shihab ba sahabi bane tabi'i ne cikin kananan tabi'ai ma saka kaga dole yana da wasiƙa aƙalla sahabi daga cikin sahabban da suka jinkirta ko kuma wani tabi'i da ya gabace shi a tabi'anci da ya riski sahabi da ya gabata tabi'an da suka jinkirta wato galibi ruwayoyin su daga tabi'ai ne anin na farko manyan tabi'ai misali irin su Ibn Shihab sukan rawaita hadisi ne galibi daga irin su Sa'id ibn al-Musayyib irin su Urwa ibn Zubair irin su Abu Salama ibn Abdurrahman waɗanda suka gabace su a tabi'anci waɗanda suka riski manyan sahabbai to amma idan sahabbai ne suka jinkirta irin su Ibn Abbas ibn Umar irin su Abu Huraira Anas to waɗanda za ka samu har ƙananan tabi'an sun rawaito da gare su amma la ilaha hadisi marfu'i dai dole in tabi'i ne yana da wasiƙa ta sahabi aƙalla hadisi ne sahihi don haka wanda ya musulunta yana aurar mata sama da huɗu to dole ya rabu da abin da ya ƙaru a kan huɗun ba za a ce a'a dole sai waɗanda ya fara aura zai yi a'a ya zaɓa kawai a wani lafazi cewa ya yi ihtar minhunna arba'an zaɓi huɗu daga cikinsu ko da ka sai ya zaɓi waɗanda yake son ya zauna da su sauran sai ya rabu da su وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت ابا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تهل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها daga Maliki daga Ibn Shihab Ibn Shihab yake cewa na ji Sa'id ɗan Musayyib sannan na ji Humayd ɗan Abdurrahman ɗan Auf ɗan uwan Abu Salama duka tabi'ai ne manya kuma da mu Humayd suna ne na tasgiri Ahmad ko Muhammad yanzu a musu tasgiri to Humayd ake cewa ba za ka ce Uhaymidu ba ko Muhaymidu ba a Humaydun Humayd ɗan Abdurrahman ɗan Auf sannan Ubaidillah ɗan Abdullah ɗan Utba ɗan Mas'ud Utba ɗan Mas'ud ɗan Wabila ɗan Mas'ud to shi wannan Ubaidillah jikan ɗan uwan Abdullah ɗan Mas'ud shi ma babban tabi'i ne malami cikin manyan malaman Madina a lokacin sannan Sulaiman ibn Yasar tabi'ai manyan tabi'ai guda huɗu nan duka waɗanda suka girmi Ibn Shihab kowannen su kulluhum yaqulu, kowannen su yana cewa samitu Abu Hurairata yaqulu, naji Abu Hurairata yana cewa. Su hudun nan duka sun riske Abu Hurairata, amma shi Ibn Shihab bai riske shi ba. Suka ce dukansu sun ji Abu Hurairata yana cewa samitu Umar ibn al-Khattab yaqulu, kowansu yana cewa naji Umar ibn al-Khattab yana cewa. Ayyu mamra'atin, duk wata mata talakaha zawjuha, da mijinta ya sake ta, ta dalikatan saki daya, au ta dalikatayni, ko saki biyu, kaga bai kai saki uku da za ta haramta ba. Summa tarakaha, sannan ya barta bai raja'a ba, hatta tahilla, har ta halatta ga wani daban, ta fita daga idda, ismarsa ta katse, watan kiya zaujin zai rahu, kuma ta auri wani miji da ba shi ba. Fa ya mutu anha, shi wancan mijin na biyun sai ya mutu ya barta. Aw yudallika, ko kuma ya sake ta. Summa yankihuha zaujuha al-awwal, sannan mijin nata na farko ya sake dawowa ya aure ta, wanda a baya ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu. Ya ce, fa innaha, to ita wannan matar, takunu indahu, za ta kasance a wurin mijin nan nata na farko da ta dawo hannunsa, alama baqiya min talaqiha, za ta kasance a bisa abin da ya saura na sakinta. Wato ma'ana wancan sakin ɗaya da ya yi ko saki biyun suna nan. Kenan idan da ɗaya ne in ya ƙara wani saki, wato wasu saki biyu, sai ya zama uku, sai ta haramta ilam ba da zaudu. In kuma da saki biyu ne don ya ƙara wani saki, kaga sun kai uku kenan. Kala Malikun, Imam Malik ya ce, wa ala zalika sunnatu indana, a bisa wannan ne sunna ta aiki take a wurinmu a Madina, malamin Madina, fatuwar da muke yi kenan. Allati la ikhtilafa fiha, wace babu sabani cikinta. Abin da yake faɗa na cewa wannan shine aiki ko fatuwa a garinmu wanda babu sabani, yana nufin a malamin Madina ne, ba wai a duniya ba. A biranen musulunci irin su Basra, irin su Kufa, irin su Sham da Mashka da sauran birane makamanta waɗannan, Misra da ake da manyan malamai, wasu masail ɗin da su a Madina suke kansu, za ka tara suna da saɓani a kai. Da haka ba wannan cewa laftilafa ɗin ba yana nufin ijma'i na al'umma wanda ba a ware shi ba ne ba ko a saba masa, yana nufin dai a Madina. Abin dai da wannan ke nufi shi ne, wato abinda mai irshadu salik askari kenan ke cewa, wala yahdimu sani zawju sani, maduna salas, wato wala yahdimu zawju sani maduna salas, miji na biyu da ya auri mace ba zai rushe sakin da ya gaza uku ba da mijin farko yayi. Ina fata mun gane, amma dai ba matsala ce ta ijma'i ba, amma dai jumhur din abin da suke faɗa kenan. Imamu Ahmad da Malik da Shafi'i da masu bin mazhabobinsu abin da suke cewa kenan. Amma Abu Hanifa shi baya kan wannan fahimta. Daga nisa bai kuma akwai Abdullahi ɗan Abbas, shi ma ya saba ma wannan fahimta, saboda babu nassi ingantacce wanda babu ta cewa a kansa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ba matsala ce ta ijma'i ba. Saboda haka waɗanda ba su tafi akan haka ba suke cewa idan ya zama auren miji na biyu zai rushe saki uku ma, to ina ga saki ɗaya ko biyu, in an rushe gaya ma, to ballantana abinda bai kai ga haka ba. Zai babu wani nassi, to suna ganin yanda miji na biyu ya rushe ya saki uku ta halatta, to haka nan yake share saki ɗaya ko biyu, saboda haka ko bayan saki uku ne ta dawo ko bayan saki ɗaya ko biyu, duka dai ta dawo ne a sabon zubi kawai. Yanzu in ya sake ta, to za a yi lissafin saki ɗaya sai an yi kai har saki ɗaya har uku tukuna take haramta. Ibn Rushd a cikin Bidayatul Mujtahid wani hatim tasirci ma ya kaito wannan khilafa da wasu malaman, saboda haka matsala ce yake lafiya. Haddathani an malikin an Sabit ibn al-Ahnafi annahu tazawwaja umma waladin li Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab, daga maliki daga Sabit ɗan Ahnaf. Sabit ɗan Ahnaf yake cewa ya auri wata wato baiwa da aka yanta, ta haifa wa Abdurrahman ɗan Zayd ɗan Khattab. To baiwa in ta haihu da mutum, baiwar mutum ta haihu da shi, to ita ta zama ummul walad, ta samu masomi na ƴanci, randa duk ya mutu shari'a ta ƴanta ta. To shi wannan Sabit ɗan Ahnaf ɗin ya auri ummul walad kuyangaci, amma ta haifa wa Abdurrahman ɗan Zayd ɗan Khattab. Zayd ɗan Khattab wa ne ga Umar ɗan Khattab? To kala yace Sabit din yace fada ani Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab, sai Abdullahi dan Abdurrahman dan Zayd dan Khattab ya kira ni, yana ji da kansa shi kuma, sai ya kira ni, baya son auren, da na auri ummul walad din babansa baya so. Fada khaltu alaihi, fajitu sai na zo gurin, je gurin sa. Fada khaltu alaihi, na shiga wurin sa. Fai za su yadun maudu'a, sai ga bulalu a ajiye. Wa iza qaidani min hadidin, sannan ga wa'ansu dabaibaya guda biyu an kuna kenan, ko mari za a ce na ƙarfi, wanda za a dabaibaye ƙahuwan mutum. Wa abdani lahu, ga wa'ansu bayi nasa karata guda biyu, kad ajlasa huma, ya zaunar da su. Ga bulalu ga ƙarti guda biyu, ga kuma dabaibayin ƙarfe guda biyu, mari guda biyu dan tsoratarwa. Fa qala, sai yace dalliqha, yace ka zagi wannan matar da ka aura. An yi sabon auren ne, shi kuma yake cewa zai hana shi zama da ita. Wa illa wallazi yuhlafu bihi fa'altu bika kaza wa kaza, in ba haka ba na rantsa da wanda ake rantsuwa da shi Allah ta'ala kenan, sai na yi maka kaza da kaza, ya masa barazana. To suna yin haka sarakuna ko kuma waɗansu da suke ganin sun isa a wannan lokaci zuwa lokutan baya, sukan yi wa mutane barazana, wasu ma sai a kira mutum a lokaci in malami ya ba da fatawa ta yi musu tsauri, kamar yin fatawar cewa sun yi zalunci a sha'anin mulki ko wani abu, sai a kira wa mutum, sai ya zo sai ya ga an shimfiɗa ƙatuwar abin da tabarma, ga takwabi a gefe, ga hauni a gefe, ko ga a taƙaice a kawo bulalu da yawa, a tuhumi mutum, a razana shi, sai tsayayye ne sai tukula a baris da ya faɗi gaskiyarsa kawai, to sai jefa masa tsoro, da yawa ba sa iya yi masa komai. Ko mutum ya dinga makyarketa, shi kenan sai galaba a kansa. zan yi maka kaza da kaza. Kala yace fa qultu hiya talaqu alfa. Sai nace masa an sake ta sau dubu. Kala yace fa kharajtu min indihi. Yace sai na fita daga gurin sa. Fa adraktu Abdullah ibn Umar bi tariqi Makkah. Sai na riski Abdullah dan Umar a hanyar Makkah. Sahabin nan malami a hanyar Makka. Fa akhbartuhu billazi kana min sha'ani. Sai na bashi labarin abin da ya faru daga sha'ani na. Fa tagayyaza Abdullah ibn Umar. Kula dan Umar ya ji haushi sosai. Wa kala yace laysa zalika bi talaqi. Yace wannan ba saki bane. Saki na tilastawa. Sakin da aka sa mutum yayi cikin barazana wannan ba saki bane, wannan ba saki bane. Kuma haka abin yake, akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la talaqa fi iqlaq, la talaqa fi iqlaqin, babu saki a hali na tilastawa. Iqlaq din shine tilastawa. Duk da dai sun yi sabani game da menene ma'anar iglaq, wasu sun ce wato kufula, mutum ya fusata har wato tunaninsa ya kulle, kawai ya faɗi abin ba tare da ya tsaya ya yi tunani ba. Amma dai mafi yawan malamai suna cewa iglaq din shi ne a shekara. Ibn al-Qayyim rahimahullah cikin mutaakirai yana cikin waɗanda suka fassara ko suka fahimci cewa iglaqin yana nufin fushi mai tsanani. An ma yau ta yin risala akan wannan bayani. Igastul lafan fi hukmi talaqil ghadban, wai agazawa wanda yake cikin takaici cikin bayanin hukuncin sakin wanda ya fusata mataka, cewa ya dogara da hadisin la talaqa fi iqlaq, cewa sake da aka yi shi bayan fushi mai tsanani bai inganta ba saboda wannan hadisi. Amma wasu suka ce wannan ba haka ake nufi ba, ikrahi tilastawa ake nufi. To Ibn Umar ya ce laysa zalika bi talaqi, wannan sake da ka faɗa ba sake ba ne, tunda tilastawa aka yi, tilastaka aka yi, barazana aka yi maka. Kuma malamai sun yi tufaki akan haka, matuƙar ikrahi ne mai tsanani, al-ikrahu bil-malji'u, mutum an nuna masa za a halakar da shi ko a jikkata shi ba makawa, ya razana ya sake, to wannan sakin bai yi ba. Wannan lam taharum alayka, yace wannan matar ba ta haramta ba a kanka, halal matarka tana nan a matsayin matarka, wannan kalma take kamar saki kamar ba a yi ta ba. Farji ila alika, koma zuwa ga iyalanka. Kale yace falam tuqrirni nafsi, yace amma duk da haka raina bayana wato bai natsu mini ba, wato ba samu natsuwa a raina ba. Ata ta yi to Abdullahi ibn Zubayr, har sai da naje gurin Abdullahi ibn Zubayr, wa huwa yawma izin bi Makkata amirun alaiha, a lokacin yana Makka, yana sarki, yana sarauta a Makka, daidai lokacin da ya bijirewa su Abdul Malik ɗan Marwan a mulkin da suke zalunci ya shiga, musamman da aka naɗa Hajjaj ibn Yusuf a Iraki ya yi ta yin aika-aikar da ya yi ta yi. Abdullahi ibn Zubayr bai kai ibn Umar fiqhu ba, amma dai kasancewarsa shugaba ya ce na je gurinsa, fa akhbartuhu billazi kana min sha'ani, sai na ba shi labarin abin da ya faru na sha'ani na, cewa na auri wata mata wani kuma dake da alaka da ita baya san auren kuma yana da wata dama ta iko yaman barazana an na furta saki wabillazi qala li abdullah ibn umar na fada masa kuma na bashi labarin abinda ibn umar ya fada mu na cewa sakin bai yi ba tunda dai tilasta ne aka yi qala sabi dan ahnabi yace fa qala li abdullah ibn zubair samla dan zubair shi ma yace min lam taharum alayka ba taharamta ba akanka ma'ana sakin bai auku ba tunda na tilastawa ne faraje ila ahlika ka koma wa iyalinka kurin budurarsa ta zo daya da ta ibn umar wa kataba ila jabir ibn al-aswad az-zuhri sai rubuta wasiqa kuma zuwa ga jabir dan aswad az-zuhri wa huwa amirul madina wanda shine sarkin madina a lokacin karkashin shi ibn zubair ya amuru an yu'aqiba abdullahi ibn abdurrahman ina umartarsa da yayi ukuba wato ya ladabtar da abdullahi dan abdurrahman Zaid dan Khattab wa an yukhalliya bayni wa bayna ali kuma dalle ya kyale ni da matata a tsawatar masa ya bani da matata sakin da nayi tunda ce da sawa ne bai yi ba qala yace faqadimtul madina to shine sai na je madina wato na je madina shiga madina fajahazat safiyatu imra'atu abdullahi ibn umar imra'ati saboda haka safiya matar abdullahi dan umar wanda ya bada fatawa cewa auren nan yana nan sai ta kimsa ta shirya matata ata arkalatha alayya har ta shigar da ita gidana aka kawo ta gidana dama sabon aure ne ba kawo ta ba aka da wannan mataki shine matar abdullahi dan umar da kanta ta kawo ta mai ilmi abdullahi bin umar da sanin abdullahi dan umar dan ya ba da fatuwa cewa bata haramta ba yace a koma mata ya kar tabbatar da haka kuma cewa matarsa ita da kanta ma ta shirya ta a matsayin amarya ta kai ta gidan wato sabi dan ana summa da auto abdullahi ibn umar sannan na gayyaci abdullahi dan umar yawma ursi ranar amarci na ko angwanci na li walimati domin walima ta faja a nisan ya zo mun kaga karin tabbatarwa na uku kenan to abin da yake wannan asarin ke nunawa shine sake na ikrahi bai inganta ba duk sanda aka tilasta mutum tilastawa ta gaske ya saki matarsa to na sakin bai ba amma in wanda dama bai isa ya tilasta mutum ba bai isa ya masa barazana ba barazanarsa ba ta da wani tasiri shi ya san haka shi mai barazanan ma ya san haka kuma akallanta da shi wanda aka yi wa barazana ya san cewa wanda ya masa barazana bai da ikon yi masa wani abu saboda haka dan ya faɗi wannan kawai ya sake ta to wannan sakin ya yi domin akwai tafari ita daga ɓangarensa tilastawa da ake ba mutum uzuri a kanta ko cikinta kullum ya take tilastawa ta gaske wato al-ikrahul malji'u tilastawa wadda take da tsanani sosai wanda akwai alamun a halaka mutum ko a jikkata shi amma wanda bai isa yin wannan ba to dan ya ce kai kaza in ba haka ba zan ma kaza ya ce to a haifinka kada yayi wa da sani an malikin an abdullahi ibn dinarin annahu qala sami'tu abdullahi ibn umar qara'a يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. daga maliki daga bla dan dinar bla dan dinar yace naji abla dan umar ya karanta fadin Allah ta'ala ya yi annabi ya kai annabi idza qallaqtumun nisa idan za ku saki mata fa qallikuhunna ku sake su da qabla iddatihinna daidai lokacin farawar iddatu ma'ana a sake su bayan sun samu tsarki ba ta ba su ba saboda kada an sake su sai su fara idda wannan qabla din baya cikin qira'a wanda take mutawatira fadallikuhunna li iddatihinna ne wannan tafsiri qira'a ce tafsiriya qala malikun imam malik ya ce يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة أبن ديك ينبي دوانا شيني يسكي أكو ونسركي سوريا هنا مين البقاتة البيان أبن ديزو أفسر حديث البقاري دا مسلم شيني تيوى وتعمر أن تطلق النساء في طهر لم يمسسن فيه وتو kalkatan wahida au kama kala wato a saki mace saki daya kada ya wuce haka wato sakin sunna kuma a sake ta a tsarkin da ta samu kafin a taba ta wannan shi ake nufi yin saki fiye da daya a lokaci guda bid'a ne kamar yanda sakin ta a cikin tsanin tana haida tana cikin haida ko kuma bayan ta samu tsarki daga haida amma an taba ta kuma wannan ya sabawa saki na sunna musamman ma dai sakin ta tana cikin haida din amma in an bar ta sai da ta samu tsarki aka zage ta kafin a taba ta sa'annan aka yi saki daya to wannan shine an yi aiki da fadin Allah ta'ala ya kai manzo Allah ya kai annabi in za ku saki mata kai da al'ummarka to fadallikuhunna ku sake su li iddatihinna daidai lokacin da za su fara idda ana da an sake ta babu buƙatar jinkiri ko na sa'a guda ko nauni guda za ta fara idda kai tsaye shine ma'anar maganar da kada a karo guda a saki mace sama da saki daya kuma kada a sake ta ba a cikin kammalallen tsarki wato bayan ta samu tsarki kafin a taba ta ba ballantana ma a ce a sake ta tana cikin al'ada kada a yi duk wannan hadisai da kuma bayanan maluma duka ya tabbatar da wannan cewa sakin sunna shine a saki mace bayan ta samu tsarki kuma saki daya an ta samu tsarki kafin a taba ta kuma saki daya in ya saba wannan sakin yayi amma kuma dai ba akan tsarin sunna ba akwai masu ganin cewa in an saki mace saki da ba na sunna ba zai inganta ba amma dai magana ce mai rauni an danganta wa Shehu Islam Ibn Taymiyyah irin wannan cewa misali in an saki mace tana cikin jini cewa tunda sakin ya auku ba bisa tsarin shari'a ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wannan zai shafi har wannan ma saboda haka wanda ya saki matarsa tana jini yayi sakin da shari'a ba ta yi izini da shi ba kuma ba za a yi la'akari da shi ba amma dai ya saba wa zancen jumhur domin ibnu umar da ya saki matarsa irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci babansa ya ce masa ya mai da ita an kuma samu ƙarin lafazin da ke cewa a hadisin wa husiban min talliqatiha an kirga wannan sakin daga sake-saken da yake da su a kanta kenan kaga an inganta sakin sai dai kawai bai halatta ba wa da sani an malikin an hisham ibn urwa an abihi annahu qala daga Maliki daga Hisham dan Urwa daga babansa Urwa ibn Zubair. Hisham dan Urwa tabi'i ne amma karami. Yasa Maliki ya karbi hadisi ko riwaya da wurin sa bashanta. Amma Urwa dan Zubair shi babban tabi'i ne. Annahu qala yace kana ar-rajulu idza talaqa imra'atahu thumma tajaaha qabla an tanqadi iddatuha. Da can da farko mutum ya kasance miji ko namiji ya kasance idan ya saki matarsa thumma tajaaha sannan ya dawo da ita ya raja qabla an tanqadi iddatuha kafin iddata ta kare kana zalika lahu to wannan ya halatta gare shi yana da damar yin haka wa in dallakaha alf marra ko da zai sake ta sau dubu wannan dai mubalaga ce wato ko sau nawa ma zai sake ta ya sake ta kafin ta gama idda ya dawo da ita ba ayo abin kaidi da saki uku ko wani mai kama da haka ba fa amada rajulun ila imra'atihi sai wani mutum ya nufaci matarsa shine amada yani kasada wa arada sai wani mutum ya nufaci matarsa ya fuskance ta fadal lakaha ya sake ta hatta iza sharafatin idaha iddatiha har sai da ta kusanci karewar iddata al musharafatani al muqaraba sharaftu shay'a yani qarabtuhu to sai da ta kusa gama idda raja'aha sai dawo da ita thumma dallaka hasan nan ya sake sakinta thumma qala sannan yace mata la wallahi na rantsa da Allah la awiki ilayya ba zan taro ki zuwa gare ni ba dan zauna zamana sosai ba zan barki mu zauna ba a matsayin kina matata mai zamana arziki ba wala tahillina abadan kuma ba za ki halatta ga wani bahar abada saboda haka haka zan yi ta yawo da ke a wani lafazi ya ce mata zan mai da keke ba mai miji ba kuma ba mara miji ba sai ta ce masa to ya za ka me kake nufi sai ce eh zan sake ke sai kin kusa gamawa idda sai in dawo da ke ba zan bari ki karasa ba an taba zama sai in sake ke sai in jira sai kin kusa gama idda sai in dawo da ke haka za mu yi tai mu zuba ni da ke fazallahu tabaraka wa ta'ala to shine Allah madaukin sarki sai ya saukar da fadin sa at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan to sake da za a yi a dawo da mace kafin karewar iddata sau biyu ne illa iyaka fa imsakum bi ma'rufin daga nan kuma to ko dai riƙewa da kyautatawa aw tasrihun bi ihsan ko kuma in zama ba zai yiwu ba to a yi sallama da kyautatawa dan bayan waɗannan marra guda biyu din to in arabu to ba za a dawo ba fa in tallaka fa la tahillu min ba'da ta tanke zaujan gairu fastaqbala an-nasu talaqa to sai mutane suka fuskanci saki jadidan da sabon hukunci min yawmi idzin tun daga wannan lokaci da ayat ta sauka man kana tallaka minhum aw lam yutallik wanda da yayi saki da ma wanda bai yi ba wanda ya saki a bayan an bar masa wannan ya zama bonus bai mai zama da tasiri ba tunda yanzu hukuncin ya zo an zubar da na bayan daga yanzu dai kowa ya sani cewa in ya yi saki ɗaya ya dawo da matarsa ya saki na biyu ya dawo da matarsa to in yana son zama da ita to ya bar ta hakanan su yi ta zama yawa in kuma bai da bukata to shikenan ya sake ta sake na girma da arziki shikenan ya barta ta haramta gare shi in yayi sake na uku wannan aya at-talaqu marratan wasu sun yi istinbadi ƙarƙashin ta cewa saki ɗaya wato ko kuma saki fiye da ɗaya a marra ɗaya ba zai inganta ba ko da an faɗe shi saki ɗaya ko saki fiye da ɗaya nake nufi yawa da mutum da yace a talaku marrata ne marra yana nufin wani karo wani lokaci na musamman suka ce ko ma nawa mutum ya ambata in a lokaci ɗaya ne to ai marra ɗaya ce yawa saboda haka ko mutum ya ce biyu ko uku wato marra ɗaya a lokaci guda to wannan yana matsayin marra guda kawai sai in ya zama daban-daban ne to shine zama marrata ne Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah yana cikin wanda suka faɗi wannan da almajirin sa Ibn Al-Qayyim da wasu malamai kuma a tafsirin Qurtubi ma ya nakarto daga wasu malaman abinda ke fa'idantar da haka din bai malamai da yawa suka tafi zuwa ga irin wannan fahimta gano da yawa da aka yi akan wannan Allahu a'lam to wannan dai yana nufin cewa da can babu kaidi babu kayyadewa ko saki nawa ma mutum yayi yana iya dawo da matarsa in bata gama idda ba za ta haramta ba ko saki nawa ne amma daga saukar wannan aya to shine sai aka kayyade abin da cewa saki na farko za a dawo saki na biyu za a dawo amma bayan saki na uku ba za ta halatta ba illa ba da zauji wannan sai zama maslaha ga ainihin su matan da ake cutar da su da irin wannan ko maslaha ga su mazan kansu domin a wannan akalla dai ya kange su daga zalunci domin wannan can tsarin akwai zalunci ko musulunci shi tsarinsa shine wato a yi adalci ma kowa ajizanci na mutane ya sa ba tsananta aka ce duk wanda aka yi aure ya auri mace in ya sake ta da ra'ayin kansa to shikenan ba za a bar shi ya sake mai da ita ba sai ta auri wani inda an so sai a yi hakan to amma wannan zai zama da kunci to amma dai aka ce an yi ɗaya an sake biyu sai ka ga ya kamata a samu wata matsaya cewa ko dai a ci gaba da zaman saboda din jayin maslaharsa a haƙura da abin da ba zai yi a wato tsira daga shi ba ko kuma rashin maslahar ya yi rinjaye a haƙura da maka rayuwar duniya take ta sai zama maslaha ga kowa za ka tsarin shari'ar yake wa da sanan malikin an sauri ibn zaid ad-dili annar rajula kana yadalliku ra'atahu summa yaraji'uha wala hajata lahu biha wala yuridu imsakaha kaima yudawwila bizalika alaiha al-iddata li yudarraha فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعيذهم الله بذلك دغ مالك دغ ثور ابن زيد الديلي cewa mutum ya kasance a da can da farko ya kan saki matarsa sannan sai ya dawo da ita ko ba wai wata bukata ce da shi ga wannan matar ba ba wadan yana da bukatar zama da ita bane ba wala yuridu imsaka bai da nufin ya zauna ya rike ta ya zauna da ita ba imsaku ma'rumi yake nufi ba ko ba zai tasrihun bi ihsanin ba kai ma ya dawwilu ana yace ya dawwilu amma ya kamata ya zama ya dawwila ko ana kuma aka ce kai ma ya dawwila ko yawa kai ma ya tawwila bizalika alaiha al-iddatu domin ya tsawaita mata idda li yudarraha don ya cutar da ita ya wahalar da ita abin mamaki mutum saboda rashin tsoron Allah kuma saboda sammatsi irin na haliyar dan adam matar da kake ta faman nuna kaunarta kai yayin kaunarta har la'alla ma ta haifa maka ka amfanar da ita ta amfanar da kai abubuwa da yawa suka gudana aka jima amma kuma da zarar abu ya juya ka sai kuma mugunta ta shiga lokacin da ya kamata a samu mawaddata wa rahama sai kuma a samu cutarwa sai madara ta shiga batanci da sauransu to wannan halayya ce mai sarkakiya ga mutane wani lokaci kuma kan wani abu da ba mai tsanani ba haka mutane suke to fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da fadinsa wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu kuma kada ku riƙe matan domin cutarwa don ku ƙetare haddi, ku ƙetare iyaka. Kada ku yi wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƙa'ida, la darara wa la dira, a kowace mu'amala, a kowace hulɗa, kada a samu cutarwa ko cutar da juna. Duk abin da ya shigar da wannan to ya saba ƙa'ida. Inna la yamuru bil adli wal ihsan, adalci da kyautatawa ne Allah ta'ala ya umarni da shi. Amma ya fa'al zalika, wanda ya yi haka, ba kada zalama nafsa, lallai ya zalunci kansa, ya cutar da kansa. Ya yi zuhumullahu bi zalika, Allah yana yi musu gargaɗi a kan haka da haka. Wani ɓangare babba da shaiɗan ya yi galaba a kan mutane da yawa, maza da yawa, ko da ke suma mata akwai nasu ɓangaren, amma abubuwa da yawa na musgunawa da cutarwa shaiɗan ya zayyana wa mutane su ɗauki wannan abin da sauƙi, bai da kuma abu ne mai haɗarin gaske, ko ba haka ba? Cutar da duk wanda ya fi cancantar ka kyautata masa, to ya fi tsanani, ya fi muni. Matar da aka zauna da ita tsawon zamani, tsawon lokaci, la'alla aka ƙarar da komai nata, ta haihu, ta yi komai, jikinta ya shika, komai da ya ci baya, da kuma a ce a lokacin ne babu jin ƙai, ba adalci, za a cutar. La'alla ko saboda an yi wani aure, ko saboda wani dalili, wani lokaci ma ba tare da wani laifi nata ba, ko kuma laifin bai kai a yi hakan ba, har in ma akwai laifin ai bai kamata a cutar ɗin irin wannan ba, to amma sai ka ga abubuwa sun zo. To mutum zai jawo kansa babbar fitina a makomarsa, jawo kansa kuma wato ɓacin sha'anin iyalinsa da tarbiyyar ‘ya’yansa. Da yawa mutane wani dalilin ko ya yi aure, kudin sa abubuwa da suke tasowa, sai wulaƙanta babbar matarsa, aka daɗe tare da ‘ya’ya da zuriya, sababin wannan kuma sai kangarar da ko ya ɓata alaƙarsa da ainihin wato ‘ya’yan nasa, har ƙiri-ƙiri a zahiri su zo su bijire masa, saboda shi ma bijire wanda ya yi da rashin kyautawa. To sai damara, sai ruguza tsarin zamantakewar iyalin nasa, da kuma halayensa da ɗabi'unsa da addininsa gabaki ɗaya. Sai Allah ta'ala ya ce, man yaf'al zalika faqad zalama nafsa. Amma jama'a irin tamu wannan hadisi wala haraj, tare da ƙarancin tarbiyya ga su kansu matan a wani lokaci a irin abubuwan da suke yi. Amma dai abin da ake so shi ne su mazan su fi su ɗulun nafas, ko? Yawwa, matan su fi su jurewa da sanin ya kamata, ya sa ma aka ba su jagoranci. Amma idan ya zama namiji lusari ne, ya zama bai da wani tamasuke, ko bai da wani iya riƙe kansa, baya iya jurewa, baya iya ainihin haƙuri da abubuwa, har ma wani lokaci ka ga tamkar matan wasu ma sun fi daurewa, sun fi jurewa. Don wani lokaci a yadda muke rayuwa yanzu a gidaje da dama, sai ka ga matan su suke jajircewa don kawai zaman ya ɗore, haka ne? Haka ne sosai da yawa. Sai ga matan ne kawai suka fi ɗulin nafas, ko don ya zama musu darura, ko don saboda tausayawa ‘ya’ya da yawa. Akwai wanda ma zai ɗauki matakin musguna a mace ba don wani dalili ba, kawai saboda ta haifa masa ‘ya’ya da yawa, to ina za ta? Ka ga wannan butulci da yawa Allah kuma yi wa matar, ai babu ba su da mahaɗi, ko? Duk waɗannan abubuwa ƙarshe kuma za su bibiyi mutum. In ya yi nisan kwana zai ga abin mamaki, kamar yadda in ya je koma ga Allah kuma mamakin da haushi da na sani sai sun fi tsanani. Allah ka tsare mu. Kuma abin takaicin shi ne, za ka ji labaran irin wannan abubuwa ba wai ga ‘yan gargajiya, haka ake cewa ku, ko ‘yan bid'a ba, har da dama daga cikin wanda za ka ga kamar za ka yi tsammanin akwai fahimta, ko kuma wani mai kama da fahimtar sunna a tare da shi, amma zai ga irin waɗannan abubuwa suna wakana. Allah ka tsare mu daga yakin shaitan. Wa da sunni an malikin annahu balagahu anna sa'id ibn al-musayyib wa sulaiman ibn yasar su'ila an talaqi sakran fa qala idza talaqa sakranu jaza talaquhu wa in qatala qutila bi.
daga Maliki ya samu labari cewa sai dan Musayyib da Sulaiman dan Yasar an tambaye su game da sakin maimayi mutum ne ya sha giya ya sha wani abu da zai sa hankalinsa ya tasgade hankalinsa ya kade sakamakon wannan yana cikin mayen sai ya saki to yaya faqala sai suka ce idza dallaka sakaranu jaza dalaku idan mai maye ya saki matarsa to sakin nasa ya zartu jaza yana faza ai dan dama kada irin wannan ya auku aka hana shi tunda yake kasa yayi ice sai ya sha to bimbinin abin da zai biyo bayan abin to zai aiki a kansa saboda haka sakinsa ya auku wa in qatala qutila bihi in kuma yayi kisa to za a kashe shi wato sakamakon kisan da yayi a halin mai ala malikun malik yace wa ala zalika al'amru indana akan haka al'amarin yake a gurin mu to wannan ma mas'ala ce ko da yake imam malik ya faɗi wannan malaman madina sun faɗi wannan amma dai akwai wasu kadan ko wasu malaman da suka tafi a sabanin haka suka ce idan cikin maye mutum ya zaki matarsa ai babu hankali babu sanin me yake ciki saboda haka sakinsa bai auku ba sai dai in mayen akwai tamyizi a ciki ba maye ne madubike ba mai tabin hankali ko mai maye wanda ya zama madubik wato abin ya mamaye hankalinsa baya sanin komai to sakinsa bai inganta ba bai auku ba in dama rashin lafiya ne ta mai hankali bisa ijma'i saboda ai darura ce wannan ba za a yi la'akari da shi ba amma sabanin da aka yi ga wanda ya sha kayan maye da gangan to shine sabanin da aka yi Ibn al-Qayyim rahimahullah ke cewa duk da irin su Ibn Shas misali a mazhaban malikiya suna ganin wato ai abinda yasa za a zartar saboda ai Allah ya hana shi ya sha giya kuma ya sha to saboda haka abinda da biyo baya ya lazamce shi to shine ke cewa a'a ai Allah ya ce ga abinda za a yi masa in ya sha giya tunda bulalan nan da aka ce haddin da aka ce a masa to shine horonsa na wanda ya sha giya amma wasu abubuwan kuma da su sharadin ingancin su shine ainihin dole ya zama mutum yana da tamyizi yana da niyya ya san abin da yayi kamar saki kamar ciniki kamar bada wata kyauta yanzu misali mutum yana cikin halin maye sai je ba wani mutum ya ce kai na baka gona ta ko na baka gidana ya ba wanda zai inganta wannan ko in ku ba haka ba ko ya je kotuna ba za su tabbatar da wannan ba ta shi ya bayar ai a halin maye ga to ya sa shi ya sha giyar sace ai wannan tunda yana nufin tunda sharadi ne na ingancin wannan tasarrufi a ce yana cikin hankalinsa kuma yana da nufi yanzu bai da hankali cinikinsa da sauran abubuwa irin wannan na tasarrufin mai hankali ba zai inganta ba ba ga yaro ma wanda yake yin babaligi ba ko da mayizi ne in babban ciniki ne ba za a inganta shi ba in yayi in ka je kai ciniki da wani yaro an babansa ya bar masa fili ka je ka sa shi a kwana ko kai ciniki kai da shi ya sayan maka ya sallama maka filin in ka in hisba sun kama ka ko alƙalai to za su ladabtar da kai ce waye saboda mai saboda tsabar san zuciya yaro da bai balaga ba ka ce ka yi ciniki da shi kaga ya sayan maka to yana ga maukacin da bai mallaki ko mai maye da bai mallaki hankalinsa ba suka ce a wannan ba zai yi ba to lai halin da mas'ala ce da take akwai sabani a cikinta magana in ya kashe za a kashe shi nan ma akwai sabani duk da cewa wannan ya fi tsananin zafi saboda fasadin kisa to amma lai halin dai akwai sabani وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول مالك يا سامي لاباري تشا سيد المسيب يكنتي اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امراته فرق بينهما مالك يا سامي لاباري تشا سيد المسيب يانا تشوا idan namiji idan miji bai samu abin da zai ciyar da matarsa ba da shi bai samu ikon ciyar da matarsa ba farrata bainahuma to za a raba tsakanin su ana in ya kasa ba ta haƙƙin ta na ciyarwa in faƙi ko ba ma abinci ba ko da yake in faƙi bai ta kaita akan abinci ba kawai gurin zama yana daga ciki sutura tana daga ciki amma dai abincin shine abin da yake zama larura ta ko da yaushe to in ya kasa waɗannan haƙoƙin ya kasa samar da su aka ba shi dama da ɗan jinkiri da zai iya zai iya nema ko za a samu duk bai samu ba to za a raba tsakanin shi da matar tasa in taso haka irin wannan zaɓin ta ne in ta zaɓi a raba su tunda ya kasa ce da ita ko ya kasa ba ta matsuguni ko aƙal mafi ƙarancin sutura na faƙa to tana da damar alƙali ya sake ta sake ɗaya wanda za a dakatar da raj'ar sai ya samu damar ciyarwar in ya samu wannan sai ya bayani sai a ba shi damar raj'a amma ba zai yiwu ya kasa ciyarwa ba kuma ya kankame ya cutar da ita ba kamar da akan samu yanzu da yawa yakan faru mutum ya kasa ciyar da matar sai ita take ci da kanta an yi abin wata ma sai ta karar da ɗan abin da take da shi kuma ta shiga ƙwadago aikin ƙwadago aikatau tana yi tana ci da kanta yana nan kuma ƙanƙame da igiyar aure wani ma ɗin har za a nemi sakin bai gyara ba kuma bai sake ta ba to inda za a je da ƙarfin hukunci an tabbatar da haka abin yake kuma mafi ƙarancin abin da dai za a iya cewa shi ne kiwamin rayuwar ba wani abu da a cancin bai nisa ba amma dai gwargwadon abin da asiri zai rufu ba wai yi wanda zai zama a kuntace ainan ba matsakaicin dai yadda za a iya rayuwa in ya kasa wannan kuma ba ta amince da ta zauna a haka ɗin ba to wannan za a raba su wani lokaci kamar a yanzu za a ga waɗansu sakaci ne saboda mace ta kai haddin da to ta je ma ta ce alƙalin ya sake ta maman a inda ma za ta je da ta je ta koma ta zauna ma aiki ina za ta kai ‘ya’yanta to in ta tafi ‘ya’yansa za su waje in auren ya mutu yanda bai iya ce da ita ba ga ta ga su to in ta tafi ‘ya’yan ta bar su sai su waje kawai ba ruwansa saboda haka zai ta gwammace ta zauna ta sha wahala ta nema wa kanta ta nema wa ‘ya’yan yanzu nauyin riƙon gidan ya koma a kanta shi kuma ya je ya yi ta sakarcinsa da dusaranci da zama sasakai da yawa suna irin wani sai ya ce maka ai shi ɗan kanzan-kanzan ɗin siyasa ne wadannan ƙurar wannan samun talafa ya daina samu to matar sai dai ta yi haƙuri wani shi direba ne in dai ba mota ba zai koma sai dai matar sai ya haƙuri wani kaza ne to haka dai kuma amma a shari'ance wannan ba uzuri ba dole ne mutum ya iyakar iyawarsa har sai ya yanke hanzari to in ma ya zama gazawar ta iyakar ƙoƙarinsa ya gaza to in an samu masu taimako a nan ya kamata mutane su taimaka ta yadda dai igiyar aure ba za ta yanke ba amma har in ta kai ga gazawar da ba za a iya ba kwata-kwata ta nemi a raba su ba ta yi laifi ba ala maliku malik ya ce wa ala zalika darabtu ala ilmi baladina akan haka ne suke malamai a garin Madina a sha'anin zamantakewar aure muna da jikakken aiki ba ƙarami ba ɓangaren maza da ɓangaren mata duka akwai amma a yau dai kusan kaci sakaci da rashin kula da ɓangaren mazan abin ya yi yawa wasu abubuwa canje-canje da aka samu na rayuwa ɗin sun ba da gudunmawa amma mafi yawa kuma za ka tarko da yawa daga ciki kuma za ka tar ƙarancin tarbiyya ta addini da rashin kyakkyawan mu'amala suke kawo abin da muke gani na fata Allah ta'ala ya daidaita mana al'amuranmu ya sa mana tsoron Allah da kuma adalci da kyautata halayenmu yadda za mu yi duk abin da za mu yi don neman yardar Allah da yin duk abin da za mu iya yi domin neman kuɓuta duniya da lahira nan za mu tsaya insha Allah
Allah ya datar da mu da fahimtar da mu. Allah ya mana afuwa.